sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 41, 16 da mita 49 da kuma mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu aroma jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a Yamai a tashar VOA Africa mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murai Arewa da Alol da kuma Niyya dukkan sa zango FM. Za ku iya sauraron wannan tashi amma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki. Sahabu Imam Aliyu ne ke marhabin lalai gare ku a wannan safiyar Litinin 1 ga watan Agusta shekara ta 2016. Ga kanun labarai.
Mai magana da yawun madugun ƴan tawayen Sudan ta Kudu Riek Machar ya yi kira ga kasashen duniya da kasu yadda da shugabancin Thabang Deng Dai. Mahaifin sojan Amurka nan Captain Humayun Khan ya yi kira ga shugabannin jam'iyyar Republican da su ja kunnen ɗan takarar shugaban ƙasarsu Donald Trump da ya daina amfani da sunan ɗansa a wajen kamfe. Dubban 'yan ƙasar Congo ne suka yi cincirindo a wajen wani gangami a jiya Lahadi domin su saurari yadda ɗaya daga cikin 'yan adawa ke kira ga Joseph Kabila da ya yi murabus daga watan Disamba mai zuwa.
Kanun labaran kenan.
Abin da ake ciki dai sojojinmu da suke a nan ɗan wanda suke ƙarƙashin Sector 4 su suka samu nasarar shiga garuruwan da suke kan boda tsakanin Najeriya da Niger.
Kakakin rundunar haɗin gwiwa na ƙasashe da ke yankin tafkin Chadi, Kanal Muhammad Dole.
Ga mutanenmu da watakila sun yarda da hidima ko abin harkan irin guraye da layu da kuma irin ko hacimai haka 'yan abubuwa ne da watakila a nan mu mukan gansu kamar wani abu ne wanda yake babu damuwa a kai saboda babu doka da ya hana to su dokar su ta hana.
Shugaban hukumar hakin haji na Najeriya Barista Abdullahi Mukhtar Muhammad da wasu hane da Saudiya ta ce ba za ta lamunta a kansu daga maniyyatan bana ba. Za mu ji batun sulhu a PDP. Ibrahim Alfahami na tafi da shirin Ciki da Gaskiya. Yanzu ga labaran duniya.
Masare, assalamu alaikum. Mai magana da yawun madugun ƴan tawayen Sudan ta Kudu Riek Machar ya yi kira kasashen duniya da kansu yadda da shugabancin Thabang Deng Dai a matsayin wanda aka nada mataimakin shugaba Salva Kiir. Mai magana da yawun na Machar James Gadeg Dag ya ce yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma tsakanin shugaba da mataimakinsa ya ruguje ne bayan da shi Kiir ya yanke shawarar nada Thabang Deng a matsayin mataimakin shugaban ƙasa. Deng dai shi ne babban mai shiga tsakanin jam'iyyar Sudan People Liberation Movement da gwamnati a birnin Juba wanda hakan ya kawo ƙarshen rikicin da ke tsakanin sassan biyu. James Gadeg ya ce wannan yarjejeniyar ta ruguje ne sakamakon yakin da ƙasar ta sake tsundumawa yayin da ake ci gaba da fada a wasu yankunan babban birnin ƙasar na wato Juba domin ko sojojin gwamnatin sun kai wa rundunar Machar hari a cikin 'yan kwanakin da suka gabata kuma shugaba Salva Kiir ya karya yarjejeniyar dakatar da buɗewa juna wuta. Wannan ya sa ba wani sauran yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta, in ji Dag ɗin. Dak ya ci gaba da cewa muna kira ga da a samu wata rundunar da za ta shiga tsakani domin ganin an kawo ƙarshen wannan al'amari. Ya ce amma kuma idan ba haka ba zai zame mana wajibi mu shiga cikin birnin na Juba domin karɓe ikon ƙasar. Fada dai ya sake barkewa ne tsakanin ƙasar ta Sudan ta Kudu tsakanin magoya bayan Salva Kiir da mataimakinsa Riek Machar tun a cikin shekarar 2013 wanda ya dalilin mutuwar dubban mutane kana wasu sama da miliyan 2 suka rasa mahallinsu.
Mahaifin sojan Amurka nan Captain Humayun Khan ya yi kira ga shugabannin jam'iyyar Republican da su raba gari ko su yi Allah wadai da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Donald Trump saboda kalaman da ya yi da wasu mutane masu yawa suke fassarawa a zaman ƙoƙarin ƙasƙantar da sadaukar da rai da ɗansa ya fagen daga da kuma na sauran musulmi da ke Amurka baki ɗaya. Da yake magana cikin wasu shirye-shiryen talabijin da aka nuna a ƙasa baki ɗaya na Amurka jiya Lahadi, Khizr Khan ya kwatanta Trump a zaman mutumin da bai cancanci zama wannan shugaban wannan kyakkyawar ƙasa ba. Hakanan ya kira ɗan takarar na jam'iyyar Republican da cewa mugun mutum ne. Daga nan ya kira ga shugabannin jam'iyyar Majalisar Wakilan Amurka wato Mitch McConnell da kuma Paul Ryan su yi Allah wadai da ɗan takarar nasu. Wannan ba Allah kan shi da matarsa Kazala mahaifiyar Captain Humayun Khan. Duniya ta san su ne a cikin satin da ya gabata lokacin da suka bayyana wajen gangamin jam'iyyar Democrat inda suka yi bayani game da ɗansu wanda aka kashe a wani harin ƙunar bakin wake a Iraki. kana kuma nan take suka jaddada goyon bayan su ga yar takarar shugabancin kasa na jam'iyyar Democrat Hillary Clinton. Shi dai kan dan asalin kasar Pakistan ne da yazo nan Amurka da jawabi da yayi mai sosarai ga gangamin taron jam'iyyar Democrat ya ce zai yi wahala a ce shi da iyalansa sun samu damar zuwa Amurka karkashin irin tsarin da Trump yake neman samarwa a manufofi na shige da fice.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka dake nan birnin Washington DC. Dubban yan kasan Congo ne suka yi cincinindo a wajen wani gangami a jiya Lahadi domin saurari yadda ɗaya daga cikin ƴan adawa ke kira ga Joseph Kabila da yayi murabus daga watan Disamba mai zuwa. AT&T Shikedi ya faɗa wa taron magoya bayansa cewa wajibi ne Kabila ya tattara yanasa daga zuwa ranar 19 ga watan Disamba domin barin office. Wa'adin mulkinsa dai na shugaba Kabila ya ƙare, amma wata kotu a ƙasar ta ce yana iya ci gaba da zama har sai an gudanar da zaɓe. Shugaban adawan ya ce Kabila na jan kafa ne kawai domin ya tsawaita tsawon mulkin nasa. Shi dai Kabila tun a cikin shekarar 2001 yake kan karagar mulki, kuma a bisa tsarin dokar kasar zango biyu ne kawai yake damar yayi, wannan kuma ya kawo ƙarshe a cikin wannan shekarar. Sai dai suma magoya bayan Kabila sun gudanar da nasu taron a wani wuri a ranar Juma'a a cikin birnin Kinshasa, inda suka kira da Kabila ya ci gaba da kasancewa kan karagar mulki har na wani lokaci.
Gwamnatin kasar Siriya ta ce a shirye take ta sake koma kan teburin sulhu da ƴan tawaye da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ɗaukan ɗawainiyarsa a birnin Geneva cikin ƙarshen wannan wata na Agusta. Kuma gwamnatin ta amince ta yi haka ba tare da ta ginde wasu sharuɗa ba ko kuma wato sa bakin wata ƙasa ba. A jiya Lahadi daidai kamfanin jillancin labaran kasar ta Siriya ta ya fidda wannan sanarwar bayan taron da ya ruwaito anya da Damascus tsakanin tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya karkashin Ramzi Ezzeldin Ramzi da kuma mukaddashin ministan harkokin wajen kasar ta Siriya wato Faisal Miqdad. Sai dai shi Miqdad bai bada cikakken bayani ba, don haka har yanzu abinda bai fito fili ba shine ko tattaunawar ta cimma nasarar da ake bukata musamman akan makomar shugaban kasar Bashar al-Assad, domin ko wannan shine karo na uku kenan da za a irin wannan tattaunawar. Yayin da kasashen yammacin Turai ke cewa kamata yayi Assad ya bar karagar mulki domin ganin an cimma yarjejeniya mai dorewa, amma shi Assad din da magoya bayansa musamman Russia sun dage sai dai ya ci gaba da rike madafin iko. A cikin watan Afrilu dai an kwashe sati biyu ana tattaunawa kan yadda za a samar da zaman lafiya, amma hakan bai cimma nasara ba, domin ko an gaza cimma matsaya akan matsayar shugaba Assad, wannan yasa fada ya sake barkewa tsakanin sassan biyu.
Tawagar wasu mutane 20 da ke dauke da bindiga cikin charge office a Yerevan, babban birnin kasar Armenia, sun miƙa kansu ga mahukuntan kasar, wanda dai shi ne ya kawo ƙarshen zaman ɗarɗar da ake yi, wanda kuma yi dalilin mutuwar 'yan sanda biyu da ma jama'a masu tarin yawa da suka ji rauni daban-daban.
Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, kasar Saudiya ta hana mahajjatan bana kai goro da wasu abubuwa a kasar, amma kafin mu kawo muku wannan rahoto, rundunar haɗin gwiwa ta kasashe da ke yankin tafkin Chadi sun fafata da ƴan Boko Haram a yanki da ke kan iyakar Najeriya da Jamhuriyar Nijar, kamar yadda za ku ci gaban rahoton da Hassan Maina kaina ya aiko mana.
Kakakin rundunar Kanar Muhammad Dole ya min karin bayani.
Abinda ake ciki dai sojojinmu da suke a nan dan wanda suke karkashin sector 4 su suka samu nasarar shiga daruruwan da suke kan border tsakanin Najeriya da Niger. Wannan babban nasara ce domin an fatattaki su waɗannan ƴan Boko Haram da suke lallaɓe a ƙauyukan da suke zagaye da waɗannan wuraren. Wannan an samu nasarar wannan abin tare da taimakon sojojin sama na Niger da Najeriya gaba daya. Maganar ma da ake ciki yanzu ƙarin bayani shine sojojin Najeriya na ƙarƙashin operation Lafiya Dole sun samu shiga kuma sun zauna daren dam suna ƙoƙarin su tattar da ron kewayen ƙauyukan da suke da mafatin. Yau haka sojojin multinational joint force wato haɗin gwiwan rantsar Chadi da na Najeriya na Lafiya Dole suna aiki tare.
Duba da yadda dakarun haɗin gwiwar suka fitattaki mayakan na Boko Haram, masana tsaro na fargabar sa iya sulalewa cikin kasashen wannan yanki su kuma ci gaba da tafka aika-aika. Amma headquarter tsaron Najeriya ta ce a ɓangaren ta babu wani fargaba, don mayakan Najeriya ta kan iyakoki suna nan cikin shirin kota kwana. Kamar yadda daraktan watsa labarai na yarkutar tsaron General Rabi Abubakar ke cewa,
kuma a wajen mun kare tsara cewa za mu dukkan duwari hanyoyi da su gudu kuma da inda su boyewa da sauransu mun kabar cewa mun roki nashi domin tabbar cewa mun kama su inda su gudu. Sannan kuma akwai kyawun fahimtar tsakaninmu da sauran jami'an tsaro na gane irin waɗanda ke gudu na yan Boko Haram.
Kuwa 'yan kwanakin nan ma sai da babban hafsan tsaron Najeriya General Gabriel Olonisheken ya bayyana cewa suna dab da kawo ƙarshen mayakan na Boko Haram. Amma ƙwararren kan sha'anin tsaro Aliko Irrashi Harun ya ce a yi taka tsantsan.
Ba wanda zai ce maka an gama da 'yan ta'adda cikin shekara biyu ko shekara uku. Ai, kowane a coalition force na America da US da su na ɗin nan da suke yi a Syria da Iraqi da su Libya da abuna, ai kwanakin can sun ba da lokaci za su janye daga Libya. Sai suka ce a kan cewa ai sun ƙara lokaci daga nan zuwa wata shi. Abin da ya ɗauki lokaci a rika wannan yaƙi da su.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A farkon makon gobe ne ake sa ran fara jigilar maniyyata aikin hajin bana daga Najeriya. A wani taro da masu ruwa da tsaki na aikin hajin da aka yi Abuja, shugaban hukumar barista Abdullahi Mukhtar Muhammad ya ce Saudiya za ta ta saki yar duk mahajjaci da ya saba sharuɗin da ƙasar ta gindaya. Ga rahoton da Nasiru Adamu Likaya ya aiko.
Gabanin fara jigilar alazan Najeriya 76 a ranar 8 ga watan nan daga Sokoto da alazan jihar Zamfara, hukumar alazan Najeriya ta gargaɗi maniyyata aikin hajin bana su guji shiga Saudiya da goro ko wasu kasidu masu kunshe da lamuran siyasa ko nuna tsaurin ra'ayi. A taron masu ruwa da tsaki na lamuran aikin hajin, shugaban hukumar barista Abdullahi Mukhtar Muhammad ya ce Saudiya ta yi togaciya cewa za ta iya dawo da wanda aka samu da saba wannan umarnin da har ila ya hada da hana tsaurar guru, laya ko daga.
Ga mutanenmu da watakila sun yarda da hidima ko abin harkan irin guraye da da kuma irin ko hatimai haka yan abubuwa ne da watakila a nan mu mukan gansu kamar wani abu ne wanda yake babu damuwa a kai saboda babu doka da ya hana, to su dokar su ta hana shi ma maganar shiga da guru ko laya. To in za a tafi sai a ajiye shi a gidan Allah ya sa aka dawo lafiya, kuma sai a ɗora a ci gaba da amfani da shi. Amma a can dai ba sa buƙatar laya ko guru ko kuma wani abu dai da zai alaƙanta ko zai alamta wani abu ne na magani ko sihiri ko wani taimako da mutum zai amfani da shi. So ina gani yana da muhimmanci a duba alhazai su ma su kiyaye akan wannan. Wa uba mun maganan cewa da hukumomin alhazai na ƙasa da na jihohi da dukkan alhazai, to mu yi ƙoƙarin kiyaye shiga cinkoso saboda gudun abin da ya faru bara, kuma mu kiyaye ƙa'ida na lokacin da aka bamu na abin da za mu yi a kan lokaci a wuri kaza, to mu yi ƙoƙarin kiyaye wannan lokacin. Kuma mu yi ƙoƙari mu yi guzurin cikakken abinci da za mu wato guzurin aljihunmu domin cin abinci mai lafiya saboda sai da lafiya za a iya yin aikin hajin.
Taron daidai gudana karkashin jagorancin Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar wanda ya tsunufi Alhaji Yaya Abubakar ya wakilta ya samu halartar manyan malamai irin su Sheikh Sa'idu Hassan Jingir da ya kira da yin guzurin tsoron Allah.
Duk wanda za a aikin haji akwai guzuri biyu da ake bukata gare shi. Guzuri na ɗaya tsoron Allah shine kololuwan guzuri. Guzuri na biyu abin da zai ci a can da shauran abubuwan da ka taso gare shi shi alhaji, to ya zama ya tanaji wannan, kuma nan gida ya bar gidansa ba sa kaka suka yi da abin da za su ci ko abin da za su sha ko abin da ya shafi biyan kudin lantarki da shauran duk abin da ka taso bayan baya nan, ya shirya abin da yake ganin insha Allah iya kwanakin da zai yi har ma ya yi kari, don saboda halin tafiya tana yiwa a tafi ana tsammanin kwana 30 a kai 40.
Bare dai alazan Najeriya da dama na daga cikin alazan duniya da suka rasa ransu a hanyar tafiya jifar shedan. Kazalika wasu alhazan ma guda shida na Najeriya na daga cikin waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a rikitowar kogiyar Gini a babban masallacin Ka'aba da aka yi sanya Saudiya dakatar da bada kwangila ga kamfanin na Bin Laden a lokacin. Nasiru Adamu Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Jam'iyyar PDP tana shirin gudanar da babban taro a tsakiyar wannan wata na Agusta duk da rikici da jam'iyyar take fama da shi. Tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sulaiman Amido ne ya bayyana haka ga wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kuri bayan wani taro da dattijan jam'iyyar Arewacin Najeriya suka yi.
Abin da kace shine dukkaninmu duk abin da nan gaba akan maganar siyasa mu kalle shi akan matsayin makomarsa akan yarin Najeriya. Ba a zama irin kamar zaman murna kowa inda ya kama ba, ana maganin wannan kirista, ana maganin wannan kabila, wannan kaza kaza wanda yake yana samun albarkan so da kai idan muka saka idan muka yi kadan to akalla ko ba komai duk inda yake zaka yi adalci duk inda kaje ko ina kaje zaka ga kamar kai ne kamar wato wani alƙiblan Najeriya domin inda kaje da yarbawan da yan kudin kwazi ce eh wannan mutum nan mai adalci ne mai san yan uwansa ne inda ke domin ya da wannan siffa ta adalci to wannan abin shi muka yi kuma ya kawo kyakkyawan tajunan mu kuma an yi sulhu da yan gaske abinda aka kawo yan shekarun nan na bambanci bambance a dan ina ne a dan kaza ne a arne ne a musulmi ne a gaban nan to duka dai maganin san Allah da saboda kan gaban zai magana shine to daga nan filin naje ta gyaru kenan wannan abin da yake aka kenan saboda kan gaban an kawo mukamai tunda ana maganar mukamai kudu da arewa to saboda cewa to arewan akan adalci zamu samu da cewa in an saka shi ko daga nauta arewa ko daga kogi yake ko daga Benue yake ko daga Sokoto ko ina ko Benue a ga jikin su akwai wannan yanayin na arewacin adalci da arewan da yake mai san haƙƙin mutane
kuwa ta siyasa bana taimu na tarnaki
ta ya mu tsarun mu nan karata ci da alhaki
waye garan marshi harke za ya zabe waki
ban taki gaskiya ba hili ni ka kariya kwalin kuriya na gwamna samun gadan kuriya mamu da mijin saratu ma dai maka godiya
yoga sabon gani mu duba shi da jinkiri
atishiwa ta wuce da hancin ka ba goburi
shakar iska alhaji barkar ka da kokari
girman kai ya hana asaya shi da kariya kwalin kuriya na gwamna samun gadan
kamin wakar Kabilu classic kun sare tsohon gwamnan jihar Jigawar Hajji Sulaila Amido zamu kawo muku cigaban wannan hira cikin shirinmu na hantsi kuna tare da sashin Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC karfe 1 da kusan minti 17 na dare wato karfe 6 da kusan minti 17 agogon Najeriya da Niger da Kamaru da Chadi karfe 5 da minti 17 agogon Ghana ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba
Assalamu alaikum. A yau zamu doshi batun ma'aikatan kamfanin harhada motocin Steya Nigeria Limited wanda yake Bauchi wadanda yau kusan shekaru 3 chip ba a biya su albashi ba balle batun sauran kudaden su na allowance. A zamanin mulkin shugaba Olusegun Obasanjo na farko wato lokacin yana soja aka kafa wannan kamfani na harhada motocin Steya wanda marigayi janar Shehu Musa Yar Adua ya bude da kansa an kafa kamfanin nan tare da hadin kan kamfanin Steyr Daimler Porsche na kasar Austria a zaman wani bangaren koyar da fasahar harhada motoci ga ƴan Najeriya a wancan lokaci sai kamfanonin motoci daga kasashen waje su rika shigowa da karafa na motocin ana hada komai daga ƙasa a Najeriya kamfanin na Steyr ya yi suna sosai wajen harhada motocin tarakta na noma da kan motar jigilar kayayyaki ko kuma trailer da makamantansu. A shekara ta 2007 an sayar da wannan kamfanin harhada motoci ma wani kamfani mai suna Scintilla a lokacin da gwamnatin Najeriya ta kadar da kamfanoni da kuma masana'antunta. Da farko abubuwa sun tafi babu tangarda sosai saboda akwai kuɗi da yawa a asusun wannan kamfani. To amma daga bisani sai abubuwan suka juya dalilin da har yasa aka kori ɗaruruwan ma'aikata na wannan kamfani a Steya. Duk da haka an bar wasu ma'aikatan su fiye da 100 waɗanda a rubuce kuma a zahirance suna aiki ma wannan kamfani. To amma a yau ana dab da cika shekaru 3 ba a biya su albashi ba. Yau zamu faro da batun su.
Sunana Comrade Sani Garba. Shugaban ma'aikatan kamfanin Steya, kamfanin hada motoci na Steya da yake na cikin garin Bauchi.
To, me ke tafe da kai?
Mun zo ne mu kawo koken mu na game da matsaloli da ma'aikatan mu muka shiga na shekara da shekaru musamman abin da ya shafi bangare na albashi. Wanda a yanzu haka nake magana nan muna bin albashin shekara 2 ta mauce ta shiga na 3. Don rabon mu da albashi tun daga watan 9 na 2013 har zuwa yau babu ko sisi.
A wani dalili?
To, dalilin shine su management na wannan kamfani kullun suka mana bayanin cewa basu da kuɗi ne. Basu da kuɗi ba mu san dalili ba. Tunda kamfanin nan an sayar musu ne dama kamfani ne na gwamnatin tarayya. Aka zo lokacin da ake cefanar da kayayyakin gwamnati aka saida musu wannan kamfani. Suka karbi wannan kamfanin to tun zuwan su dai abun haka muke ta fama babu yabo wa fallasa to kafin zuwa shekaru uku da suka wuce nan abin ya ragargaje gaba daya.
Mawai aka sai da kamfanin?
Wannan kamfanin an sayar ma wasu group ne da ake kiransu wai Santila. To wanda mun ya bincike musamman wani kamfani ne Santilan abin ya gagara. Yawa wanda kuma shugaban su a ciki shine Alhaji Bello Kirfi wazirin Bauchi. Shine chairman na board na wannan kamfani. Sauran wanda suka shafi wanda suka sai wannan hannun jari wannan kamfanin ba mu san su ba.
To tun mushi aka sai da wannan kamfani ne?
Tun shekarar 2007 aka sai da wannan kamfani.
Ba kamfanin Santila
ne? Ba kamfanin Santila.
To wa suke biyan ku bashi daga lokacin da yake aka sai da hannun jarin kamfanin?
Lokacin da aka sai da hannun jarin kamfani da suka zo sun fara kokarin biyan mu albashi saboda sun zo sun samu mana kuɗi a ƙasa. To tun da suka dauki wannan kuɗaɗen da muke da shi a ƙasa suka biya mu albashi da kuɗi ya ƙare kuma sai abu ya tsaya.
To da ya tsaya ko kuma kun ci gaba da aiki?
Kwarai kuwa a yanzu haka da muke magana da kai din nan mu muna nan muna kan aiki. So amma a shekaran da ta gabata kusan ƙarshen shekara a watan 12 mun zauna da management aka yi magana aka samu su daga cikin ma'aikatan mu aka tura su hutun dole. Akan cewa kudin ya gagara ya musu nauyi saboda aka biro su rage saboda shi in an tura mutum hutun dole albashin sa ba duka ake biya ba so sai aka rage aka tunkuɗa wasu daga cikin hutun dole
kaman mutane nawa ne wannan ya shafa
a takaice mutum sun kai 70 wanda suke waje a matsayin suna hutun dole
to kuma ku nawa ne waɗanda yake kuke bin waɗannan ba su suka na albashi
a yanzu haka ma'aikatan mu 100 ne da wani abu wanda da sun sami kuma mun kai mutum 500 amma kusan an sallami kowa sauramu wannan muka rage 100 da wani abu
su hukumar gudanarwa na wannan kamfani da suka ga sun shiga cikin wannan hali yaya suke yi su kansu su gudanar da dan aikace-aikacen da ake tunda yake dai albashi ma gagara biya
yanzu abin da ake yi ne a cikin traktoci da suka zo suka kawo in mun dan hada kadan aka dauka aka sayar to kudin da aka samu na traktor maimakon ya zama to cewa an sa wasu a ciki an mai da shi hannun jari wasu kuma an ba wa ma'aikata to da a sai da kayan da ya fita goma musan ina ne kudin yake yi ba so saboda haka mun yi iya kokarin mu bi samu mu ga cewa wannan kudin ya fita amma abin ya gagara kuma a yanzu da nake maka magana nan kusan traktocin da suka kawo din sun kare saura kwaya 11 ne wanda yake a cikin factory din sai wanda ake ga mana an so shi tun shekara 2012 wanda suna nan a Lagos an gagara clearing din su daga baya aka zo aka ce sun shiga da marriage ma da a sai da su a matsayin gonjo tukunna wai kamfanin ta sake saya da suka saya kuma aka bar su a nan Lagos din muka ce musu a dauko wannan traktocin a kawo su duk muna da wuri da zai aje traktor 1000 aka dauki wannan traktocin kwaya 100 ne da guda 3 amma suna nan a Lagos wanda hakan kuma ana biyan kudin haya miliyan 8 kowane wata wannan traktoci da aka aje
wa yake biyan wannan kudi
so da san management na wannan kamfanin so shine abun ya ƙara kulle mana kai muka rasa gane me yake faruwa
ainihin war kamfanin dama aina yake
ainihin war kamfanin tana Australia to Australia da suka zo suka janye sai suka bar mu to lokacin gwamnatin tarayya ita ta zo ta dauki nauyin kamfanin ana ci gaba saboda jihohin wasu daga cikin arewa maso gari a ciki to sai zaman to su suke gudanar da ayyukan wannan kamfani lokacin da muke karkashin gwamnatin tarayya din kusan kashi 50 na ayyukan ana gudanarwa ba tare da wani matsala ba so zuwan wannan din maimakon ya zaman to abin ya ci gaba kuma sai ya koma baya
to kun taba zama da su domin a samu daidaito domin a warware wannan matsala na rashin biyan albashin ku
mun zauna da su ba so ɗaya ba ba so biyu ba amma abin ya ci tura duk lokacin da muka zauna da su sai dai alƙawari in muka zauna aka yi alƙawarin kuma ba za a cika ba a yanzu haka nake maka magana mun yi alƙawari da su sun gaya mana cewa tabbas za su yi kokari su samu mana wani abu wanda mun ce musu ko ba duka aka biya ba ya zama to an rage ƙarshen watan 9 ya gagara aka zo cikin watan 10 muka kira su ya gagara muka sake hada su da National Headquarters namu suka yi magana da su suka ce lallai ƙarshen watan 10 nan za su san menene za a yi towa yanzu muna cikin watan 11 amma abin har yanzu shiru
wato rashin biyan albashin nan wasu bangare ne ko kuma rukuni ne na ma'aikata ta shafa
ya wanda muka gani a zahirance shine kananan ma'aikata da sauran senior staff ma'aikatan da muke tare da su kusan kowa bai samu albashi din don babu wanda ba a ce mai gashi nan lallai ana biyan sa
baya ga wannan zama da kai da su kun sanar da gwamnatocin shiya arewa maso gabas din nan akan wannan al'amari
kwarai da gaske saboda dama matakin da muka dauka na farko bayan mun ga abin ya fara zama wani iri sai muka tafi wurin gwamnatin tarayya saboda akwai BPE Bureau of Public Enterprises wanda su ne hakokin sai da kamfanonin gwamnati ke hannun su mun same su muka rubuta musu takardu ta hannun mataimakin shugaban kasa a lokacin a Kitignama Disambu wanda ya ba su umarni cewa to su kira mu da management din mu tattauna a ga menene matsalan to aka zo aka zauna muka tattauna muka cimma matsaya da su wanda hakan ga takarda muna da shi a ƙasa wanda mun sa hannu tare da su wanda cewa eh lalle an cimma mu wasu matsaya da su zo su dauki a lokacin ana bin wata 13 suka yi to a nemo ko da wata 10 a bamu sauran wata 3 din daga baya a hankali a zo a sasanta yanda za a biya su ya gagara to anan ma su BPN suka ce to sun ba su ka'ida akan cewa tun da hannun jarin da aka zama kashi 70% to lalle su sai da kashi 40 ma wasu wanda suka san da su iya gudanar da kamfanin domin su shigo saboda bisa dukkan alamu kamfanin ya fi karfin su don akwai binciken da muka sa akai mana a Corporate Affairs Commission akan cewa shin wannan kamfanin da ma suka zo suka shi ita santila kin da suka sayi wannan kamfanin suna da daman su sayi wannan kamfanin to abun halinka da yanayin kasar Najeriya da muke ciki wannan kamfanin an ba an sayi matun farko wani kamfani da yake Kaduna su ne wanda aka yi Kaura Motors su ne ainihin preferred bidders na wannan cinikin to abin ta zo ta juya sai aka ce an sayar ma Santila to daga bincin muka yi akwai ka'idan kuɗi wanda ya kamata a ce kamfani tana da shi kafin ta sayi kamfanin da yake da jari irin kamfanin Steya amma wannan kamfanin ba su da kuɗin da iya rike rabin Steya aka sayar musu da shi bayan an sayar musu da shi a cikin dokoki wancan na farko an kare ka'idan an sayar musu ba tare da suna da kuɗin da da su iya ruwan wannan kamfanin ba sun kuma sake sayan kamfanin ba technical partners don ba a sai da kamfanin irin wannan sai an tabbatar lalle da ku samu kwararru daga waje wanda su ma aikin su ne ya shafi wannan harkokin da ya shafi harkokin moto ya zama to sun shigo ciki sun hada hannu da su a gudanar da kamfanin to wannan din ma har yau nake maka maganar nan ko Bature ɗaya wanda yake daga kasan waje wanda za su ce sun dauko sun zo shi nan babu
Sauraro za mu ci gaba da wannan batun a cikin shirinmu na gaba. A madadin Abdulwahab Muhammad, Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya.
To a gaida Malam Iro, masu sauraro mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice.
To a takaicen dubban yan kasan Congo ne suka yi cincirindo a wajen wani gangami a jiya Lahadi domin sauraron yadda ɗaya daga cikin yan adawa ke kira ga Joseph Kabila da ya murabus daga watan Disamba mai zuwa idan Allah ya kai mu AT&T Shikedi ya faɗa wa taron magoya bayan su cewa wajibi ne Kabila ya tattara yanasa daga yanzu zuwa 19 ga watan Disamba domin barin ofis. Tawagar wasu mutane 20 dauke da bindiga cikin charge office a Yerevan babban birnin kasar Armenia sun mika kansu ga mahukuntan kasar. Wannan dai shine ya kawo ƙarshen zaman daddada aka yi wanda kuma ya dalilin mutuwar ƴan sanda biyu da ma jama'a masu tarin yawa da suka ji rauni daban-daban. Tawagar waɗannan mutane masu dauke da bindiga dai sune masu tsananin sukan gwamnatin kasar sun mika kai ne kwana ɗaya bayan da rundunar ƴan sandan kasar ta ce za ta afka musu a cikin ginin charge office din da suka mamaye. Wannan rikicin da ya haifar da zanga-zanga a cikin babban birnin kasar inda dubban mutane suke goyon bayan su shugaban masu nuna kyamar su ga gwamnati Veruzahan Avetsian ya faɗa wa wani kadan kafan yaɗa labarai na kasar cewa su yanke shawarar kawo ƙarshen kikikaka ne bayan da ƴan sanda suka shiga cikin gin da motar yaƙi. Mai magana da yawun madugun ƴan tawayen Sudan ta Kudu Riek Machar ya yi kira ga ƙasashen duniya da kar su yarda da shugabancin Taban Deng Dai a matsayin wanda aka nada a mataimakin shugaban Salva Kiir. Mai magana da yawun na Machar James Gadeg Dak ya ce yarjejeniyar ya zaman lafiya da aka cimma tsakanin shugaba da mataimakin nasa ya ruguje ne bayan da shi Kiir ya yanke shawarar nada Taban Deng Gai a matsayin mataimakin shugaban kasa. Deng Dai shine babban mai shiga tsakanin jam'iyyar Sudan People Liberation Movement da gwamnati a birnin Juba wanda hakan ya kawo ƙarshen rikicin da ke tsakanin sassan biyu.
Masu sauraro abinda ya samu kenan a daidai wannan lokaci sai kuma can da hantsi da ikon Allah za ku sake jimu da wasu sabbin shirye-shirye amma kamin mu yi sallama da kuma na taya wakilin sashen Hausa a jihar Bauchi Abdulwahab Muhammad murna samun ƙarin kyamace wacce aka rada a suna jiya Lahadi Allah ya raya ya sa ta kasance bai wasa ta kwarai ko kuma mai tausayin iyaye da sauran bayansa. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa wanda ya taya ni gabatar da shirin da Chubahiro Diodone da kula da aikin gabatar da shirye-shirenmu da ma injiniya da ya rika masa a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.